Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu aron ma Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyya. Za ku iya kama mu wato a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar Litinin 22 ga watan 2 shekara ta 2016, da fatan an wuni lafiya. Sahaba Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai.
‘Yan sanda sun sake cafke dan takarar jam’iyyar adawa Kizza Besigye kwanaki kaɗan bayan da ya faɗi a zaben Uganda. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon na shirin kai wata ziyara ƙasar Sudan ta Kudu a wannan mako. Rasha ta yi Allah wadai da jerin hare-haren da aka kai a Siriya, waɗanda ta yi ikirarin za su maido da hannun agogo baya a ƙoƙarin da ake yi na samar da zaman lafiya a ƙasar.
To Allah ya kyauta.
Bayan kammala idayawa ne sai aka bayar da sakamakon zaɓe na kowane rumfa.
Muna da rahoto kan sakamakon zaben ƴan Nijar da suka yi zaɓe a Jamhuriyar Kamaru. Shugaba Buhari zai fara ziyarar aiki ta mako ɗaya a gabas ta tsakiya. Za mu je sassan Nijar mu ji yadda ta kaya a zaben ƙasar da aka yi jiya, sannan mu je yankin Tawa inda ma ba a yi zaɓe ba. Zaben Sanata Ali Madu Sharif na jam'iyyar PDP kuma ya barbara da kura. Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Rahotanni daga ƙasar Uganda na cewa a yau Litinin ‘yan sanda sun sake cafke ɗan takarar jam'iyyar adawa Kizza Besigye kwanaki kaɗan bayan da ya faɗa zaben shugaban ƙasar da aka gudanar, wanda ya ce an tafka maguɗi a cikinsa. Besigye ya shirya a yau Litinin zai je hedkwata hukumar zaben ƙasar domin tattara hujjojin cewa an tafka maguɗi, yayin da yake duba yiwuwar ko zai shigar da ƙara kan sakamakon zaben. Jami'an tsaro har ila yau sun kai wani samami a ofishin hedkwatar jam'iyyarsa, inda suka karɓe kundin bayanan da 'yan jam'iyyar ta sa suka tattara sakamakon zaben. Kuwa makon da ya gabata an tsare Besigye da wasu lokuta da dama, ciki har da ranakun da suka kai ga zaben da aka yi ranar Alhamis, wanda ya nuna cewa shugaba Yoweri Museveni ne ya lashe. A ranar Juma'a da ta gabata, 'yan sanda sun yi wa Besigye ɗaurin talala a wani mataki na hana shi jagorantar zanga-zangar nuna adawa da nasarar da Museveni ya samu, wanda aka yi hasashen ka iya sa al'amura su runcaɓe. Shi dai shugaban ‘yan adawar ya kira ga magoya bayansa da su nuna rashin amincewarsu da tsare shi da aka yi da kuma sakamakon zaben.
Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon na shirin kai wata ziyara a ƙasar Sudan ta Kudu a ranar Alhamis mai zuwa, inda zai yada zango a Juba, babban birnin ƙasar. Wannan ziyara ta kasance ita ce ta biyu bayan wacce kai a lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kanta daga Sudan a shekara ta 2011. Ziyarar ta Mr. Ban na zuwa ne a daidai lokacin da shirin aiwatar da matsayar samar da zaman lafiya da aka cimma a watan Agustan bara tsakanin shugaba Salva Kiir da tsohon mataimakinsa Riek Machar ke tafiyar hawainiya. Rahotanni sun ruwaito Machar yana ikirarin cewa ba zai je Juba domin kafa gwamnatin haɗin kai ba, har sai dakarunsa 3,000 sun shiga birnin da kuma ƙarin wasu 200,000 a garuruwan Borda, Malakal da kuma Bentiu. Ministan yada labaran ƙasar Michael Makuye ya ce za su yi wa Ban Ki-moon ƙarin bayani kan irin ƙoƙarin da suke yi wajen ganin an aiwatar da wannan yarjejeniya. Ya ƙara da cewa za kuma su yi mai bayani kan irin rawar da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ke takawa a ƙasar ta Sudan ta Kudu.
Magajin garin London Boris Johnson ya raba hanya da Prime Minister Burtaniya David Cameron game da batun kasancewar ƙasar a ƙungiyar tarayyar Turai ko kuma akasin haka. A wani sharhi da ya rubuta a jaridar Telegraph, Johnson ya ce zai shiga yekuwar neman ƙasar ta fice daga ƙungiyar ta EU, domin a cewarsa tsare-tsaren ƙungiyar kan yi katsalandan cikin harkokin al'ummar ƙasashen. Ya ƙara da cewa babu wata alama da ke nuna cewa ana ƙyamar ƙungiyar ko kuma ana nesa-nesa da ita idan har muka fice. Inda ya ƙara da cewa adadin masu muradin a fice daga ƙungiyar na ƙaruwa ta yadda zai wuya a yi biris da su. Shi dai magajin garin na London, wanda gogaggen ɗan siyasa ne, ya kasance ɗaya daga cikin jigajigan masu ra'ayin mazan jiya da ya raba gari da ra'ayin Cameron da ke goyon bayan ƙasar ta ci gaba da kasancewa ƙungiyar ta EU. Yanzu haka ƙasar ta Burtaniya ta keɓe ranar 23 ga watan Yuni a matsayin ranar da za a yi zaɓen raba gardama a ƙasar baki ɗaya.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rasha ta yi Allah wadai da jerin hare-haren da aka yi a Siriya, waɗanda ta yi ƙirarin za su maido da hannun agogo baya ƙoƙarin da ake na samar da zaman lafiya a ƙasar. A wata sanarwa da ya fitar ministan harkokin wajen ƙasar Rasha ya ce waɗannan hare-hare da ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kaiwa na buƙatar ƙasashen waje su mai da martani. Wasu hare-hare da aka yi a birnin Damascus a jiya Lahadi sun halaka aƙalla mutane 83, yayin da wani harin bam na daban ya kashe mutane 59 a Homs. Yanzu haka Rashan da Amurka na ƙoƙarin su rarrashi ɓangarorin da ke taƙaddama a ƙasar ta Siriya su amince da wani sabon shirin tsakaita wuta. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry jiya Lahadi ya ce an cimma wata matsaya ta wucin gadi da ƙasar Rasha wacce za ta fara aiki nan da wasu ‘yan kwanaki. Kerry ya gana ne da takwaran aikinsa Sergey Lavrov ta wayar tarho, inda ya ce ɓangarorin biyu sun amince da tsarin tsagaita wutar ba tare da sun bayyana yadda za a tafiyar da shirin ba.
Da ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu bayan wata makwacciyar guguwa da ta ratsa ta kudancin tsibirin Pacific da ke ɗauke da ƙasar Fiji a ranar Asabar ya ƙaru zuwa 20, yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da ƙoƙarin kaiwa ga waɗanda suka tsira daga bala'in. Hotunan yankin da aka ɗauka ta sama ya nuna yadda guguwar ta ɓarnata gidaje tare da tumɓuke bishiyoyi da kuma haddasa ambaliyar ruwa a yankunan ƙasar. Guguwar wacce aka wa lakabi da Winston har ila yau ta tumɓuke tarakun wayoyin wutar lantarki, lamarin da ya bar ɗumbin mutane cikin duhu da rashin hanyoyin sadarwa. Ita dai guguwar ta dushi yankin ne tana gudun kilomita 300 a sa'a ɗaya, lamarin da ba a taɓa ganin irinsa ba a yankin. A yau Litinin, hukumomin yankin suka janye dokar hana fita da aka saka, yayin da makarantu za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai ranar Litinin mai zuwa. Yanzu haka dubban mutane ne ke zaune a wasu sansanoni da aka tanada gabanin aukuwar wannan bala'i.
Labaran duniya kenan a gamaji daga na sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, za mu kawo muku sakamakon zaben jamhuriyar Niger da aka yi a jamhuriyar Kamaru, amma yanzu bari mu nufi Abuja, inda a yau ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fara ziyarar aiki na mako ɗaya a yankin gabas tsakiya, inda zai fi mai da hankali kan farashin mai lokacin da zai ziyarci ƙasashen Qatar da kuma Saudi Arabia. A daidai lokacin da kuma muhawara take ƙara zafi kan buƙatar gwamnatin ta karya darajar naira ko akasin haka. Mahmud Ibrahim Kuri ya tambayi Dr. Bello Ado, masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano, inda za a nufa.
Gwamnati ta ce ba ta ga fa'idar yin ta karya darajar naira ba, saboda talaka ba zai amfana ba. To gashi naira kuma tana karyewa da kanta, kuma talakan yanzu ya fara ji a jikinsa. Malam ku ne masana, me ke faruwa ne?
To harkar canjin kuɗin waje gaskiya harka ce ta, idan ba mutum yana da sani a kai ba zai wahala ya gane da al'amura suke. Na ɗaya, akwai abin da muke kira fixed exchange rate da floating exchange rate. Shi fixed exchange rate, gwamnati da kanta za ta ce ga farashin kuɗinta, in ka kwatanta da kamar kuɗaɗe kamar dala, kamar a ce duk naira ɗaya, duk dala ɗaya za a canjin ta akan naira biyu ko naira goma, wannan gwamnati ce ta saka. Shi muke kira fixed exchange rate. Akwai abin da muke kira floating exchange rate, wanda kasuwa ce za ta ba wannan currency, wannan kuɗin, darajarsa. Abin da muke nufi da kasuwa ce za ta ba shi, shi ne idan ka sai da kaya ƙasashen waje ana samun dala, sannan kuma idan kana son ka siyo kaya daga waje kana buƙatar dala don ka tafi. To idan ya zamana buƙatuwar dalar da ake da ita ta fi yawan shigowarta, to darajar dala za ta ƙara daraja, abin nufi naira za ta ƙara yin ƙasa. To idan ya zamana gwamnati tana abin da ake kira floating exchange rate, irin wannan shigowar dala ta fitar dala shi yake sa farashin, shi yake kawo farashin naira, misali in ka kwatanta shi da dala, ya hau ko kuma ya sauka. To wannan shine yadda kuɗi, misali dala naira take daraja ko ba ta daraja. Sannan na biyu, shi wannan kuɗin darajar naira da rashin darajar naira yana da alaka da kayan da kake shigowa da su da kayan da kake fita da su. Idan ya zamana naira tana da daraja sosai, abin nufi ana canjin naira ɗaya dala ɗaya, to za ka ga mutane idan za su shigo da kaya daga waje za su shigo da shi da arha. To wannan zai taimaka wajen shigowa da kaya, wanda abin kiran importation, za ka ga yawa ana ta shigowa da kaya. in ya zama na kuma darajar naira ta karye sosai to mutane za su shigo da kaya da tsada to wannan zai dakushe shigo da kayayyaki daga waje amma zai taimaka wa kuma fitar da kayayyaki waje domin me domin kayan Najeriya za su yi arha a kasashen waje mutanen kasashen waje za su ga gwamnati zuwa Najeriya sai abu tunda kuɗin su bai da daraja sosai sai abu dan haka wani lokacin za ka ga to abinda isa masana suke cewa wasu daga cikin masana suke goyen bayan cewa a karya darajar naira dalili ɗaya ne na ɗaya abinda kasar nan ta dogara da shi wajen samun kuɗin shiga shine fetur darajar fetur kuma ta yi ƙasa wankwar saboda haka za ka ga dalar da muke samu taifar na biyu to yaya za a nemi hanyar da za a samu a maye gurbin fetur to ana neman kayayyakin da za a neman kasuwa a waje na sauran kayayyaki ba fetur ba to idan kana neman kasuwa a waje dole sai kayanka na cikin gida in ka kwatanta shi da kuɗin da za a shigo da shi yana da arha abin ku da zai sa kuɗin nan ya arha abin nan kayan nan su arha shine a ce kuɗin ka bai da ƙarfi sosai don haka za ka ga wasu na cewa to ai yanzu mafita shine darajar naira ta kar ai devaluation
saboda kuɗi sakalen da mutum yana ɗiban fara'a saboda kuɗi sakalen da mutum ya daure ma fuska saboda kuɗi
a jamhuriyar Kamaru kusan ƴan Niger 8000 ne suka kada ƙuriya a zaben kasar da aka yi jiya Lahadi a Niger din da kuma sassan duniya daban-daban inda akwai ƴan kasar ga rahoto da Awwal Garba ya aika mana
Business 20, 21, 22, 23
bayan kammala kidayawa ne sai aka bayar da sakamakon zabe na kowane rumfa birnin Yaounde tana da rumfunan zabe guda 4 sai birnin Douala ita kuma tana da rumfunan zabe guda 5 adadin yanda hukumar zabe ta tantance waɗanda za su kada ƙuri'unsu a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru mutane guda 3,995 a birnin Yaounde akwai mutane guda 1,518 sai kuma birnin Douala da take da mutane guda 2,367 a halin yanzu dai PNDS tarayya ita ce ta lashe zaben na kasar ta jamhuriyar Kamaru da ƙuri'u 1,536 anda jam'iyyar Lumana Fa Africa take bi mata da ƙuri'u guda 524 sai kuma sauran jam'iyyun da suka kasafta sauran ƙuri'un amma shugaban jam'iyyar Lumana na kasar ta jamhuriyar Kamaru Alhaji Audi yace ya amince da wannan kayan da suka sha ga abinda yace
alhamdulillah da naga maka nace insha Allah muna roƙon Allah Allah ya sa ayi taron lami lafiya a kara lami lafiya an yi shi kuma mun zabun kuma lami lafiya mun kara shi lafiya kuma ina gode ma jama'a na duka wanda suka zo suka zaba mu da delegan mu da duk mutanen jami'an na gode su wallahi sun yi kokari alhamdulillah
kai yadda da wannan zabe da aka yi ba yi wani magudi ba ko
wallahi na yadda da shi alhamdulillah na yadda da shi
kuma sauran yan hamayya sun ce su rungume kaddara ga abin da suka ce
mun kare zabe lami lafiya kuma alhamdulillah duka mun gode ma jama'a Allah ya saka musu alkhairi
na yake ci bus da shugaban hukumar zabe wanda ya wakilci babban binci ne kayan kasar ta jamhuriyar Kamaru Douala ga abin da yace
ni sunana Samaila Idi Dambuzu na taho da jeho da sunan mai jeho ido a cikin wannan zabe an kilga abin yanda ya kamata an yi zabe yanda ya kamata kuma kowa ya yarda da abin da aka yi kun lura kun gani gaban ku babu parti daya wanda yace ba ni sun yi saboda ban yarda ba ko naga hazo ko naga duhu cikin abin da kenan
Muhammad Awwal Garba munyan Amurka daga kasar Kamaru
daga yankin Zindar kuma duk da cewa an kammala zabe lafiya wasu manyan ƴan hamayya suna zargin karancin kayan zabe da kuma sayen ƙuri'u ga rahoto da Tamara Bari ta hada mana
an yi zabe an gama cikin kwanciyar hankali da lumana jama'a sun yi hamdala wa Ubangiji da aka yi aka kare ba tare da faruwar wata fitina ba sai dai duk da haka shugaban jam'iyyar MNRD Hakuri Muhammad Usman ya koka da cewar a wasu wurare an samu matsaloli har ma ana sayen ƙuri'a
zan faɗi abin da na samu hakikancin shi ƙuri'u na waɗansu 'yan takara wato ba su isa wani guri ba, wani guri kuma sun isa amma ba isassu ba. Sai kuma shi ma wani kurakure da aka shaida mu na sayan ƙuri'a, kamar an sa ta cikin kasuwar hannun jari, saboda an ce mini wato ƙuri'u na haƙuri an sa su kasuwa, akwai wanda suke bi suna tarewa masu zuwa rufunan zabe, suna masa alƙawarin cewa idan ka kawo mu ƙuri'a ta MNRD haƙuri wadda take haɗin gwiwa da PSDN alheri, to wani ce za a bashi jika biyar, in aka ga yare na ce kai jika goma za a baka.
A ɗaya waje kuma Bakar Sani Zilli na jam'iyyar PNDS tarayya mai da martani ya yi, inda ya ce ya kamata mutane su yi aiki da demokradiyya.
Ya kamata su yi aiki da demokrasiya, ya kamata su yi aiki da doka. In sun je sun yi zaɓe ga abin da muka gani yau da magara nan cikin birnin Zandiyar, to sai in an ƙare mu zauna mu leƙi juna da mutane, ya kamata su koyi tahiya ta demokrasiya. Kin ga mutane ga su ne sun yi zaɓe. Sun yi zaɓe, sun yi to an ci arihe kamfani. Suna tsaye, suna kamfani. Suna tare yara, suna tare mata, suna cewa a'a wanga parti ya kamata ku jewa, wanga parti ya kamata ku jewa. Kuma waɗansu sun laɓe cikin gida, wani ya ce ana sayan ƙuri'a jika goma goma. Mu ba mu ga yanda aka sayar, amma mu mun san da su sun laɓe suna ba da dala $100 sabili 20-20.
Yanzu haka dai hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni na ci gaba da tattara sakamako na sassa daban-daban na jihar Damagaran. Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
Har yanzu muna jamhuriyar Nijar, amma yankin Tawa waɗanda ba su samu damar yin zaɓe ba jiya, amma yau ake zaɓe kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A jamhuriyar Nijar yanzu haka al'ummomin Tilliya da garin Azai, inda adda runhunar zaɓe 95 da kuma Abala mai runhunan zaɓe 45 a cikin gari da runhunan zaɓe 46 a cikin Gunduma da Tamaya mai runhunan zaɓe 70 da Cintabara Dan, a yau ne suke jefa ƙuri'unsu na zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki na ƙasa, ganin cewa a ranar jiya ba su samu damar yin haka ba, kamar yanda shugaban hukumar zaɓe na ƙasa Malam Ibrahim Bube ya ɗauki ƙuduri a tsakiyar daren jiya domin ganin an gudanar da zaɓe a waɗannan wuraren, ganin cewa ba a gudanar da haka ba a ranar ta jiya. Kuma shugaban hukumar zaɓe na jihar Tawa Metro Isa Wasai, da ni tuntuɓe shi ta waya, ya yi mini ƙarin bayani game da dalilan da suka sa ba a yi zaɓen ba a waɗannan wuraren a ranar jiya. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Tawar, jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai Nijeriya, inda jiya wasu shugabannin jam'iyyar PDP suka yi taro da manema labarai a Abuja ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan tsohuwar jihar Gongola Wilberforce Baffa Juta, da wasu jigajigan jam'iyyar suna kira ga sabon shugaban jam'iyyar na PDP Senator Alimudu Sheriff cewa ya yi murabus. To da akwai alamun koda a jihar Borno, inda tsohon gwamnan Borno Alimudu Sheriff ya fito, akwai matsala, kamar da za ku cikin wannan rahoto da Haruna Daudabi ya aiko mana.
Kwa ƙarshen makon jiya ma dai, sai da wasu kafafen yaɗa labarai suka ambato shugaban jam'iyyar PDP na jihar Borno, wato Alhaji Bawa Basharu, na caccakan zaben shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa, wato Senator Alimadu Sharif, duk da cewa daga jiha ɗaya suka fito, inda ya ce ba su ma san da wannan zaɓe ba, kuma ba su amince da ita ba. Sai dai wani ɓangare na jam'iyyar PDP a jihar Borno, ƙarƙashin jagorancin sakataren jam'iyyar ta jiha, wato Alhaji Usman Madi Baderi, wanda suka kira taron manema labarai, wanda suka ce shugaban jam'iyyar ya faɗi ra'ayin kansa ne, kuma ba da yawunsu ya yi wannan batu ba.
Shi ya fito ya faɗa ra'ayinsa ne. Kuma ga nan state escort da party chairman na local government na Borno sai gaba da su ma sun fita su yi magana kuka ce ga ra'ayin mu muna goyen bayan Ali Sharif saboda haka wannan ra'ayi ne za a jara insha Allah ko akwai baraka za a jara.
Ya nuna cewa ba a tuntube ku ba a jam'iyyance musamman ma a wannan jaha na Borno. An tuntube ku ne kafin a nada shi a matsayin shugaban jam'iyya ta kasa.
Eh an tuntube mu. An tuntube mu sun ga mana mu mun yarda mun yi goyen baya.
To kana gani PDP za ta kai ga gaci a wannan jaha ganin cewa APC ne take wannan mulkin jaha yanzu aka hadda ma kasa baki da.
Insha Allah da ikon Allah muna tsammanin mu kama Borno state da kuma Najeriya gaba da.
Alhaji Sharif Mustafa dai shine shugaban gammayyar kananan hukumomi na jam'iyyar PDP 27 na jihar Borno da kuma ya bayyana cewa kanin suna goyen bayan wannan zabe da aka yi wa sanata Alimar Sharif din a matsayin sabon shugaban jam'iyyar PDP.
Cewa mai lokacin gaman duk mun mishi goyen baya. Mun yi yarda shi kuma insha Allah za mu shiga.
Hajiya ya gada a bacce manguna dai ita ce shugabar mata na jam'iyyar PDP a jihar Borno. Ita ma ta ce wannan furici da shugaban jam'iyyar PDP ne yayi na jiha wato Alhaji Baba Basharu ba da yawun su bane.
To wannan ba da yawun mu bane.
Na yi ta kokarin jin ta bangaren shugaban jam'iyyar PDP na jihar Borno Alhaji Baba Basharu game da furicin da yayi na baya. Amma hakana bai cimma ruwa ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:21 na safe. Ga Yusufu Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryen mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin, tare da fatan kuna cikin koshin lafiya. Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya, amin. Masu sauraro, kimanin makonni uku kenan da suka wuce muka fara kawo muku tattaunawarmu da Farfesa Aisha Madawaki ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, wanda take zayyano kaɗan daga cikin gaggaruman matsaloli da suka yi ma ilimi da baibayi a Najeriya. A yau za mu ɗaura daga tambayar da na yi mata. Baki tunanin cewar da dama akwai waɗansu kuma waɗanda sun samu wannan ginshiƙin da ake magana tun a matakin primary da matakin secondary, to amma da suka shigo jami'a sai abubuwa suka canza, wanda ba komi ne ya zama na sanadiyar haka ba illa rashin samun wannan makamar aikin na malaman jami'a na yanda za su sarrafa koyarwarsu ta yi daidai da matsayi ko mataki da fahimta ta yaro a wannan matakin. Yana daga cikin abin da ya ƙara ko a ce ya ƙara sa yaron cikin rudani, wanda a matsayin shi na malamin jami'a kamata yayi ya fahimtar da yaro ya ƙara samun fahimta. To amma akwai wayansu da dama waɗanda sukan samu irin wayannan matsalolin, ta ya za a bi don magance haka?
Ba zan ce maka a'a ba, akwai su. Don shi ya sama na san shekarun baya gwamnati ta yi kokarin ganin cewa ko da malaman da ke jami'a ne dole ya kasance sun rike takardun malinta. Saboda ba duk malamin da a jami'a kuma yake da takardar malinta ba. Amfanin kuma samun takardar malinta din ne kamar yadda muka sani ne shine kamar yanzu misali duk wanda ya karanta harkar malinta dole ya san yanda zai iya gudanar da yaro cikin aji da kuma yanda zai iya gabatar da darasin shi daidai fahimtar yaro. Saboda duk wanda kuma yake nan wurin ya san da cewa yaran nan ko da yara biyu ne cikin aji suna da bambanci gurin fahimta. Saboda haka duk malamin da ya anshi takardar malinta ya san cewa waɗannan abubuwa suna faruwa a cikin aji, kuma ya san yanda zai gabatar da darussan shi ya gamsu ko kuma duk yaran da ke cikin wannan aji nashi su gamsu. Da kamar yanda kace yi gaskiya akwai wasu malamai da waɗanda su kansu ba su nakalci waɗannan abubuwa ɗin ba balle har su iya amfani da su wurin karantarwa. Wasu kuma sun nakalta kila kamar yadda ka sani akwai waɗanda su kuma aikin ne na malinta sun samu kansu ne ba wai don suna buƙatar su samu kansu a harkar malinta ba ne ba saboda ba su da abin yi. Don haka kamar yadda ka ce ɗin akwai ɓata gurbi ko akwai kuma waɗanda suna nan suna daidai bakin ƙoƙarin su ga cewa an cimma nasara.
Za a ga cewar yanzu mafi akasarin jami'o'i za a yi manhaja wanda na aji ɗaya ko aji biyu har zuwa dai ƙarshen jami'a, amma manhajan nan ba a sabunta ta ba har na tsawon shekaru. Ta ya wannan rashin sabunta manhaja yake da matsala ga fahimtar karatu na yaran da ke shiga jami'a su fita?
Ne rashin canza mahaja yana da matsala. Yana da matsala saboda kamar yanda nace maka ba wai shekaru ba. Ko cikin shekara daya idan kana shiga aji daya aji biyu ka san cewa akwai bambanci wurin yanda zaka gabatar da kasidin da kake son ka gabatar bale a ce abu ya dauki lokaci duk abin da ka karanta wannan shekara ka karantar da shi shekara daya shekara ta biyu to abu ne wanda ya kamata cikin shekaran nan daya shekara biyu dole kai nazara akwai abin da ke son a canza saboda zamani yana canzawa kamar yanda muka sani kuma rashin canza waɗannan abubuwa shi ya kawo mu yanzu ga yara kaga suna karatun kwasa-kwasai a jami'a waɗanda idan sun hito wajen rayuwa aiki wajen hulɗa da jama'a sai kaga abinda sun ka karanto a jami'a bai da wani tasiri sosai bisa ga abinda inda suka samu suna aiki ko kuma yanda suke hulɗa da jama'a to wannan abin ya samu asali ne rashin canza mahaja amma idan aka dubi yanda zamani ka canzawa shin waɗanda kwasa-kwasai ne suka fi dacewa a yi su bisa ga yanda abubuwa suke gudana yanzu to shi zai sa kaga yaro yayi karatun abun da idan ya zo waje zai ga abu ya amfani da shi wurin aikin shi ko kuma hulɗar shi da jama'a
to yanzu zamu ce kenan rashin juya manhajan ko sabunta ta yana daga cikin ummul haba'isin matsaloli da suke addaba fannin ilimi kenan a Najeriya
yana ciki duk da wani lokaci za ka ga wurin mahaja din ko kuma wajen rubuce-rubuce abubuwan mu za ka ga in ka duba yanda aka rubuta su wato a kowace ƙasa ka je za a girgiza mana amma wani lokaci za ka ga ba daga mahaja din bane wani lokaci daga yanda ake aiwatar da mahaja din a wani wata matsala kuma daga ita kanta mahaja din ce wanda ba ta yi la'akari da bukatocin mutane ba
masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin muna miƙa godiyar mu ta musamman ga Farfesa Aisha Madawaki ta Jami'ar Usmanu Danfodio dake Sokoto da wannan gudunmawa da ta bada da fatar Allah ya sa waɗanda aka yi shirin dan su sakon ya kai gare su yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da Julius Gresham bai bada umarni ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam.
Masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
To rahotanni daga kasar Uganda na cewa a yau Litinin ƴan sanda sun sake cafke dan takarar jam'iyyar adawa biya Kizza Besigye kwanaki kadan bayan da ya fadi a zaben shugaban kasar da aka gudanar wanda ya ce an tafka magudi a cikin sa. Besigye ya shirya a yau Litinin zai je headquarters hukumar zaben kasar domin tattara hujjojin cewa an tafka magudi yayin da yake duba yiwuwar ko zai shigar da ƙara kan sakamakon zaben. Sakatare janar majalisar ɗinkin duniya Ban Ki-moon na shirin kai wata ziyara ƙasar Sudan ta Kudu a ranar Alhamis mai zuwa inda zai yada zango a Juba babban birnin kasar. Wannan ziyara za ta kasance ita ce ta biyu bayan wacce kai a lokacin da kasar ta samu ƴancin kanta daga Sudan a shekarar 2011.
To malala ga sheka masu haro abin da ya sauka kenan ciki shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni. Kamar na madadin Mahmud Lalo wadda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Ali Zan da aka ta in sallama da ku sai can anjima zama lafiya amma kada ku za ku daga Halima Jimrau da Jamila Fage da shirinmu na gaba.